بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالن دكتور عبد أحمد الريسوني yana mana magana akan ma'anar maqasid ash-shari'a. Daga wannan tafi nashi mai suna madkhalun ila maqasid ash-shari'a a cikin shafi na 13 inda yace alif, wato bayani akan kashakashan maqasid ash-shari'a. Yace maqasidul 'amma, al-maqasid al-'amma, wanda suke sun gaba komai. Yana ishara zuwa ga abinda aka fi sani da suna al-maqasid ad-daruriyya, manufofin shari'a na dole. Irin akwai wanda suke ce ma ad-daruriyyat, al-maqasid ad-daruriyyat da al-maqasid al-hajiyyat da kuma al-maqasid at-tahsiniyyat. Akwai abinda yake dole a rayuwar dan adam, babu yadda za a guje mishi. Zai zuba misali da kanshi a kansu. Akwai abubuwan da suke na bukata ne, dan adam yana da bukatar su. Irin wato abubuwan da ake yi na zamantakewa da kasuwanci da abin nan da hulɗa tsakankanin ƴan adam. Ko kuma abubuwan da su kuma ana yin su ne dan kyautata abubuwa, kamar ladubba, kamar sitirta al'aura wajen biyan bukatu da sauransu. Ana yin su ne don kyautatawa, ma'ana dan adam zai iya kin yin su, matsalar su bata kai ta wadancan ba. To dai haka ake rarraba su. Wannan sune al-maqasidul 'amma. Yace wa hiyal maqasid allati tammat mura'atuha, ita ce wato manufofi wadanda aka kula da su. Wa sabatat iradatu tahqiqiha ala sa'idi shari'ati kulliha, wanda kuma ya tabbata shari'a ta yi kokarin kiyaye waɗannan maqasid din a kowane bigin, akan kowane abu. Aw fil ghalibi al-a'am, ko kuma kace wato a mafi yawan wurare. Min ahkamiha, kowane hukunci zaka ga akwai wannan maqasidin a cikin sa. Kowane hukunci duka, ko kuma mafi yawan hukunce-hukunce. Ok, sama din ne. To taqsimu maqasid ash-shari'a, afwan, maqasid ash-shari'a bi ma'anaha al-akhir alladhi taqaddama dhikruhu yumkinu an-nadhru ilayha ala nitaq ash-shari'ati kulliha, ko fa nakunu hina idhin amama mujmali maqasidha. Yace maqasid ash-shari'a da ma'anan da aka fada nan kusa, wanda aka ci shine bayani akan hikimomi da abubuwan da yasa aka tsaro shari'ar. To za a iya raba su zuwa ga wasu geffa kuma, wanda sai a gansu a dunkule. Wa yumkinu nadharu ila janibin muayyan aw bid'ati jawanib min ash-shari'a fatadhhara lana maqasid dhalika al-janib, za mu iya kallon kuma wani janibi na shari'a sai mu ga meye manufarsa. Wa qad nadharu ila kulli min ahkami ash-shari'a ala hidati, zamu iya kallon kuma kowane hukunci a ƙashin kansa. Linatabayyana maqsuduhu al-khas bihi, dan mu ga meye a cikin sa. Ko dai mu kalli maqasid ash-shari'a gaba ɗaya, mu ce me maqasid al-ibadat, ko kuma a ɗauki kowace ibada me maqasid as-salah, ko kuma a cikin ibadar a ɗauki wata gaba me maqasadin sujuda. Ko mun gane me maqasid na tahiyya da ake a cikin sallah, me yasa ake yin ta, me manufar yin raka'a biyu a asuba, waccan kuma ai mata raka'a uku, duk suna kallon haka gitsin haka. Wa ala hadhal asasi yumkinuna taqsimu maqasid ash-shari'a ila thalathati aqsam, daga ƙarshen wannan zamu iya raba maqasid ash-shari'a zuwa gida uku, shine wannan al-amma din wal khassa. Zai yi mana magana akan su. To wani fuskar kuma ana raba su zuwa gida biyu, kamar a ce akwai al-maqasid al-asliya, akwai al-maqasid at-tabi'a.
haka ce al-asliya sune duk wanda suka shafi maqasid da suka shafi ibada su suke nufi da asliya at-tabi'a kuma wanda suka shafi duk abinda ba ibada ba mu kiyaye ibada shine abinda annabawa suka zo da shi inda babu labarin annabawa ba a san shi ba duk abinda koda ba a bin annabawa zaka tarar mutane suna yin shi to shine mu'amala kaman aure kaman saki kaman ciniki kaman mutuwa da jana'iza kaman yaki da sulhu da waɗannan abubuwan za ka ga musulmai da kafirai kowa suna yi ya bambanta ne ga yadda suke duk inda annabawa suka zo wa'azi suna tarar da mutane suna yi wannan abubuwan to su ne maqasid ɗinsu da shari'a ta kawo ta ce banda kaza kaza ga yadda za a yi shi da sauransu su ne al-maqasid at-tabi'a wanda su shafi ciniki da saki da aure da hulɗa ta yau da kullum da makwabtaka ko kuma sake raba su su ce akwai al-maqasid al-kulliya ko kuma al-maqasid al-ba'diyya daga ba'd al-kulliya shine maqsadi wanda ya shafi al'umma duka wata manufa da shari'a ta kawo wanda zai shafi al'umma ne gaba daya akwai kuma wanda yake shafan wasu ɗaiɗaiwa misalin ka dauki abin da ke shafa al'umma gaba daya in ka dauki tanzim na mu'amalat abinda shari'a ta tsara game da haƙƙin makwabtaka game da haƙƙin iyaye game da abin nan haƙoƙi na shuwagabanni sanin darajar na gaba da kai duk wannan shari'a ta kawo shi zai shafi kowa a cikin mutane akwai kuma waɗanda su kuma sun shafi a wasu mutane ne ba su shafi wasu ba misali yanzu maqasid da ke cikin bayar da sadaki ya shafi kowa wanda zai yi aure da wanda za a aura duk wanda bai kai wannan matakin ba ruwan shi da wannan maqasid da ke cikin zakka ya shafi waɗanda suke hulɗa da ita ne daga masu bayarwa da shugaban da ke karɓa da kuma masarif ɗinta haka dai haka ne to haka kuma wannan da yace akwai kuma wannan da aka raba zuwa ga al'ama wanda muka fara karantawa wanda yace akwai maqasid al'amma wa hiya al-maqasid allati tammat mura'atuha wa tathabbat wa thabatat idan iradatu tahqiqiha ala sa'idi shari'ati kulliha wanda sune shari'a tayi wato kulawa ta bada kulawa akan su ta kowace fuska aw fil galib al'am min ahkamiha hukuma a mafiyan hukuncin shari'a wa mithlu dhalika misalin wannan shine hifdhud daruriyat al khams kiyaye abubuwa na dole din nan guda biyar daruriyat al khams sune abubuwa guda biyar waɗanda suke dole a kowace al'umma lazimi ne a matsayin al'ummar ɗan adam ta zama tana ta amirul bilad wanda daga cikin maqasid na halitta da Allah ya yi wa ɗan adam inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq ko kuma menene da Allah ya ce ya saka bin nan annabi Adam khalifa ko a bayan ƙasa me ayan ita ce wannan din ne a wannan na annabi inni ja'ilun fil ardi khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa to wannan khilafan tana nufin ta'amirul bilad raya duniya ta zama salihan lil hayat inda ɗan adam za su yi rayuwa to ba ɗan adam ba su yi rayuwa lafiyayyen rayuwa su cimma bukatunsu na rayuwa ba tare da waɗannan daruriya su ɗin ba na farko akwai addini kiyaye musu addininsu yadda za su bauta wa Allah su gyara alaƙarsu da mahaliccinsu wan nafs da kiyaye rai yadda mutum zai rayu ba tare da an yi barazana ga ɗaukar ransa ko kuma an ɗauki ransa ba gaba ɗaya wan nasal da dangantaka ta yadda za a dinga haifan ‘ya’ya ne kawai ta ƙa’idar da shari’a ta yadda ita ce aure ko kuma sadaka da kuma wal aqal da kiyaye mutane hankalinsu ba za a ba su dama su sha abubuwan maye da sauran abubuwa masu canza hankali ba wal mal da kuma kiyaye dukiya yadda mutane su zama suna da aminci akan dukiyoyinsu wajibi ne zama an kiyaye ma al'umma waɗannan abubuwa su ne ad-daruriyatu al-khams dole ne dole gwamnati ta kiyaye waɗannan shi zaka ga a ƙarshen mu da gwamnati ba ta kiyaye waɗannan shi sa rayuwa ta zama ga ta nan ashwa'iyya ta zama kawai faɗi tashi saboda babu mechanism na kiyaye waɗannan abubuwan ga al'umma. Hasali abu mafi muhimmanci ma wanda ya kamata a kiyaye wanda shine addini, gwamnatocin ƙasar mu a rubuce a ka'idar ƙasar Najeriya misali, babu ruwansu da addini, haka yake a rubuce a cikin mawad na constitution. Da haka addini an bar kowa ne ya yi duk abin da ya ga dama, haka ma aka faɗa cewa kowa na iya yin duk abin da ya ga dama da sunan addini, ya rota ma duk abin da ya ga dama da sunan addini, matuƙar bai takurawa wani ba to ba ruwan kowa da shi. Wannan shine kuskure mafi girma da muke rayuwa a kai. Allah ya tsare mu. Wannan ana kiran sa ila da suna maqasid qat'iyya, maqasid ne na dolan doli, hibzul a'raq, hibzul nufus, hibzul din, sukan kira su suna maqasid ne daruriyya. Kamar yadda kuma akwai maqasid, sorry, maqasid daruriyya ana ce musu kuma qat'iyya, wanda babu sabani akan su kenan. Akwai maqasid wanda suke zanniyya, wanda ake gina su akan abubuwan da ake zaton akwai maslaha a ciki. Kamar yadda ka san, ko da hukuma ce za ta yanke wata doka, tana ganin tana sa ran wannan doka za ta kawo wani alfanu, za ta ce a dai gwada a gani, ko irin wannan su ne zanniya. Akwai su a shari'a ana amfani da ta fuskar kamar sadu zari'a. Sadu zari'a yana kuma zuwa ga wannan matakin. Misali da aka ce a giya, ko ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram, kaga asalin maqsadin shine hibzul aqal din, to amma me zai sa a hana ƴar karama, saboda za ta bayu zuwa ga hana babbar, za ta amin samun shan babban. Haka kamar abubuwan da aka kawo na sanya hijabi da rintsa ido da abubuwan da suke da alaka da raba tsakanin maza da mata tun daga makwanci da sauransu, da sanya mata a gida da hajjabe su, duk suna ƙarƙashin ƙa'ida ta wala taqrabu zina, kar a saki a bar mutane kawai suna cakuɗaɗɗeniya jinsi, babu wata doka, babu wata ƙa'ida, babu wata al'ada ta mutunci, wanda haka zai haifar da ɓarna iri daban-daban, kamar yadda za ka gani a societies waɗanda ba a hanawa duk irin abubuwan da suke faruwa. Allah shi kyautu. Haka nan sai ci gaba da cewa wa mithlu raf'i darar, kamar kuma cire cutarwa, raf'u darar, cire cutarwa, akwai abubuwan da za su zama akwai cutarwa a cikinsu, to wajibi ne a cire shi, ma ka'ida ce da take amma. Wa raf'ul haraj, da cire kunci, wahala, wa iqamatul qist bainan nas, da tsaida adalci tsakankanin mutane, wa ikhrajil mukallafi an da'iyati hawahu, da fitar da baligi daga abin da ke jawo mishi son zuciya. Wannan sa daga cikin daruriyat na addini, al-daruriyat al-amma, wanda za su shafi kowa, wanda kuma dole ne a kiyaye shi. Dole zama duk abin da akwai haraji a kawar da wannan harajin, shari'a tana kawar da harajin. Duk abin da yake akwai darar, akwai cutarwa, shari'a tana kawar da shi. Don haka ta halasta at-tayyibat, ta haramta al-khaba'ith, wannan saboda darar da ke ciki. Haka al-haraj, abin da ke cikin kunci, ke kawo kunci, kamar watin halasta yin shan azumi ga matafiyi saboda haraji, rage mishi sallah saboda haraji. Ga su nan dai da dama, za mu ta ganin misalansu a nan gaba. Sai da adalci tsakankanin mutane, shi ma abin nan ka'ida ce amma. Sai kuma fitar da mukallafi, wato bawa baligi daga son zuciyarsa. Al-maqasid al-khassa, na biyu ba'un akwai al-maqasid al-khassa, yace a'ani biha al-maqasid al-muta'alliqa bi majalin khasin min majalat at-tashri'. Ina nufin wannan su ne maqasid da suka keɓanci wata wato farfajiya mai zaman kanta, wani majal daga cikin majalatu tashri. Kaji wancan yana shiga ko ina, suna shiga kowane digiri, suna shiga dukkanin abin shafi rayuwa da addini. Waɗannan kuma khassa, wanda suka shafi wani abu nan musamman, kama qasidi shari'ati fi ahkamil irf, kamar manufofin shari'a game da hukunce-hukuncen gado. Sukan fara tambaya ne akan me yasa, idan ana so a ga wani maqasidin, sai a ce me yasa musulunci ce a yi gado, sai ka fara tunanin me yasa, kuma me yasa aka keɓance gado. Misali da abubuwa guda uku nasaba auratayya da wala'i dan me yasa ba a ce wata kila da abokantaka ko da makamantan su misali ko da yare guda ko makamantan su da akwai maqasid naka me yasa kuma ba a raba gado sai bayan mutun ya mutu me yasa ba za mutun ba zai raba ba yana rayi misali duk wannan in ka iya bada amsar su malamai da haka suke gano maqasid sannan me yasa furud din suke sasabawa wani rubu'i wani thumuni wani sudusi wani asibanci me yasa ba a ce a raba bi tasawi ba ce duk wanda suke wajen kawai ayi a kirga su kawai ayi divide by total number of people abin da suke entitled to me yasa ba za a yi haka ba ko mun gani kaga duk waɗannan in ka iya amsa su da haka za ka ga wani maqasid na shari'a daga cikin amsar da suke bayarwa akan me yasa shari'a ta ce ayi gado akwai cewa taqiqul abin nan wato mabda'il istikhlaf taqiq mabda'il istikhlaf tabbatar da ka'ida ta gajejeniya cewa rayuwa ci gaba take kamar yadda muke gadan tunani da al'adu da tsarin yadda iyayenmu da kakanninmu suke rayuwa to kuma babu laifi da mun ci gaba da gadan dukiyarsu me yasa kuma aka kebance aka ce sai na kusa saboda sai su ce saboda na kusan su ne mafi cancanta wa ulul arhami ba'duhum awla ba'd su suka fi kusanci da juna saboda kuma abinda mutum zai bari isu ma makusanta sai ga ana rigima wadanda fa qur'ani ya ce abawa na kaza abawa na kaza idan kuma ga idan an bude abu an ce misali duka mutanen gari su gaji mutum daya ko duka mutanen kabila daya su gaji mutum idan ya mutu kaga da rikicin sai ya fi haka yawa kaga sai kuma zuwa wacce kaida ta tahqiqul amn a cikin mutane suna da kuma gangano daban-daban da kuma akwai tausayi mabda'i na tausayi sai wanda za a mutu a bar su sunan su marayu suna da bukatar wanda ya ci gaba da yanda hanya za su ci gaba da rayuwa za su ci gaba da samun abinci to babu abin da yafi dacewa fiye da dukiyar da babansu ya bari ko wanda suke gada ya bari me yasa Allah ya raba da kanshi bai bari kowane mutane su tunanin yadda za su raba ba me yasa Allah ya raba da kanshi saboda a zauna lafiya saboda dukiya tana da gaskin abin da tafi komai shiga rai idan aka bari aka ce a raba yadda aka ga dama fitar za ta bi ba kaɗan ba ce amma rabin Allah ya raba ma ba a karewa lafiya kana gani sai ai ta rigima da alƙalai da malamai wannan ya raba wannan ya ce ba haka ba wannan ya cuta wannan ya kwashe wannan ya kaza ko kuma isu magadan a ta samun fitina an fasan kowa tunda kowa an san matsayin shi wani sunan shi da wani sunan shi kani wani sunan ta mace wani sunan ta uwa kowa qur'ani ya faɗi nawa za a ba shi Allah bai bari ba sai dai faɗa da kanshi amma da haka sai ga ana da kici to irin waɗannan maqasid din da suka shafi gado kaga maqasid ne khassa da wannan majal din na gado wama yalhaqu bihi da abin da yake biyo bayan gado kamar abubuwan da suka shafi kamar wasiya kamar waqafi kamar wa idha hadara alqismata ul qurba wa tama farzuqu min shine abin nan kenan me suke ce mishi bayarwa da ake wanda ba su gada ba amma a san musu wani abu kafin araba da ire-iren waɗannan wa maqasid ash-shari'a fi majalat al-mu'amalat al-maliyya haka maqasid na shari'a manufar shari'a game da wato transactions na kuɗaɗe kasuwanci ciniki saye da sayarwa bashi rance da ire-iren su aw fi majalil usra da kuma a cikin abin nan maqasid na shari'a majal na family wa qad yadkhulu dimna al-maqasid al-khassa al-maqasid al-muta'alliqa bi iddati abwabin tashri'iyyati sannan ana samun kuma abinda zai iya shiga nan akwai maqasid wanda suke da alaka da babukan shari'a mabambanta lakinnaha mutaqariba wa mutadakhila wanda suke amma suna shiga junan su kama maqasid al-wilayat al-amma wa maqasid al-ibadat kamar maqasid da ke tsakankanin al-wilayatul amma shugabanci na duka da kuma al-maqasid al-ibadat manufar bauta suna shiga junan su shugabanci asali kamar da Ibn Taymiyyah yake faɗa maqasid din sa shine iqamatul hudud haka yake faɗa Ibn Taymiyyah a cikin abin nan din shi siyasatu shar'iyya akwai tsaida hukunce-hukunce na Allah wanda suka shafi wato haddoji da sauran hukunce-hukunce da tsaida adalci a bayan ƙasa. Sannan kuma akwai qasamul amwal, qasmu amwalid daula, raba arzikin ƙasa. Yana daga cikin maqasid na samun shugabanci, ya za a yi a raba arzikin ƙasa yadda kowanne ɗan ƙasa ko kowanne wanda yake mai rayuwa ƙarƙashin wannan ƙasa ta al'ummar musulmai zai ci moriyar wannan arzikin da gurgurdan abin da Allah ya kaddara masa, da gurgurdan abin da yake shine rabansa. Sannan kuma akwai tawliyatul wilayat, samar da wato shugabanci na representation, ministoci, shugabannin hukumomi masu kula da ɓangarori, masu kula da ɓangarorin soja, ‘yan sanda, tara haraji, wanda tun zamanin Sayyidina Umar da akwai waɗannan tsare-tsaren. Wannan yana daga cikin maqasidin. Sannan akwai kuma iqamatul jihad, idan akwai buƙatar jihadi na kaiwa arna farmaki ko tare iyakar musulmai ko kuma kare musulmai idan arna sun kawo musu farmaki, yana daga cikin suwar na jihadi. Sannan akwai kuma iqamatul hajji wal a'yad, tsaida aikin haji, shugaban musulunci, shugabanci aikin haji, shugabanci idi na shekara, shugabanci idi na mako shine juma'a, ko kuma ya wakilta waɗanda za su yi waɗannan abubuwan. Ibn Taymiyyah ya ce waɗannan suna daga cikin maqasid na shari'a ta fuskar shugabanci. To zaka ga a cikin su kuma akwai maqasid na ibadat, da akwai ibadojin da ba su tsayuwa sai da wannan shugabanci, kamar waɗannan ibadojin na a'yad, kamar ibada ta ainihin wato tsaida haddi na Allah, duk ba sa yiwuwa sai da shugaba. Dan bai yiwuwa wani ya tsayawa da wani haddi sai in shi shugaba ne wanda yake da bai'a a wuyan mutane sun bashi bai'a su, sannan zai iya tsaida haddi. To ana samun irin wannan tadakuri din abin nan ta wannan fuskar, tare da cewa ita asalin ibada, idan zallar ibada ce, maqasid din ta shine al-qurbu, talabul qurbi ila Allah, wannan shine al-maqsadul a'la lil ibadat, neman kusanci a wurin Allah, wa talabu thawabi inda Allah, da neman lada, wa talabin najati min azabillah, da neman tsira daga azab Allah, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wannan sahabi, ala hadha nudandin, ni ma da Mu'az duk abin da muke akan wannan muke, ya zai mu tsira, ya zai mu gujewa azab Allah. Kaga wannan shine asalin maqsadin. Amma shugaba idan ya shi shugabanci, idan bai kiyaye wancan abu na duniya ba, to ba zai tsira ba shi ma. Da haka waɗannan abubuwan da yake kiyayewa suna zama tabi'a ne ga manufarsa ta tsira. Ina fata mun gane wannan. To shi yake nufi da tadakuli, ana samun shigeggeniyar juna tsakankaninsu. Wallazi laffata al-anzara ila hadha taqsim wa atana bihi huwa Sheikh Muhammad Tahir ibn Ashur, malamin da ya fara jawo hankalin mutane kan waɗannan abubuwa ya kuma yi bayani a kansu haka dalla-dalla shi ne Sheikh Muhammad Ibn Ashur, mai tafsirin nan At-Tahrir wa At-Tanwir, wani babban malami daga cikin malaman Maghrib, ba maliki ne, masanin fiqhu na malikiya da balaga ta Al-Qur'ani da kuma lughal arabiyya, ira tafsiri At-Tahrir wa At-Tanwir, tafsiri ne mai matukar kima wajen sanin ijazi na Qur'ani da fasaha da ke cikin zubin zancensa. Allah ya saka mishi alkhairi. Wa qad tanawala minhu, a cikin littafin nashi mai suna Maqasid al-Shari'a al-Islamiyya, yayi batu akan Maqasid al-Shari'i fi ahkam al-A'ila, manufar shari'a game da hukunce-hukuncen al-A'ila, family, usra, mutan gida. Meye manufar shari'a game da mutanen gidanka? Da Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara, me Allah yake nufi, ya yake suka gudanar da su? Maqasid al-Shari'i fi tasarrufatil maliyya, yayi bayani akan manufa ta shari'a game da alaka ko kuma abin nan transactions na kuɗi, saye da sayarwa, kasuwanci, ciniki da bashi da rance da jingina da makamantansu. Sai kuma maqasid al-Shari' fi al-mu'amalatil mun'aqida 'ala al-abdani, manufar shari'a game da abin nan transaction waɗanda za a yi su da jiki, wato shine labor, tashgi, ɗaukan wani aiki, kwadago, sanya wani ya maka aiki ka biya shi, sawa'un kai da shi ne ko kuwa kai ne hukuma ce da ma'aikaci ko kamfani ne da ma'aikaci. wannan maqasidin sannan shi kuma maqasidul qaba'i wash-shahada manufofin alƙalanci da ba da sheda duk zai magana akan su da kuma maqasidut tabarru'at manufofin sadaqoki tun daga sadaka ta wajibi tace zakka da wanda take kamar ciyarwa ga wanda yake ya zama wajibi gare ka kamar iyalanka da iyaye da kuma wanda take na mustahabi na sauran mutane kenan haka dai al-aqrab fal-aqrab da kuma maqasidul uqubat da kuma manufar shari'a game da sanya uquba cewa wanda ya sata ayi mai kaza wanda ya fashi ayi mai kaza wanda ya zina ayi mai kaza wanda ya kazafi ayi mishi kaza wanda ya kaza ayi mai kaza waɗannan me yasa shari'a za ta ce wani ya kisa kuma shi ba a kashe shi kamar an yi asarar rai biyu kenan misali yanda turawa suke cewa ko me yasa shari'a ta ce ka Qur'ani ne yace walakum fil qisasi hayatu to dan kiyaye wannan hayatu ne saka ce al qisasi wancan kuma saboda kiyaye nasaba game da zina saboda kiyaye mutunci game da kazafi ga sanan dai kowane zaka ga dai suna komawa ga wadancan adzuriyatul khams din sai ce jimun na uku almaqasidul juz'iyya maqasid na wanda suke na sashi juz'i wahiya maqasid kullu hukmin ala hidati shine wato maqasid da suka shafi kowane hukunci a karankin kansa min ahkamin tashri'iyyah min ahkamin tashri'iyyah shari'a akan kwato-kwato shari'a min ijabin in aka ce kaza wajibi ne to me yasa me hukumar da ke ciki aw nadbin wato ko kuma ce mustahabi ne aw taharimin ko haramci aw karahatin ko karhanci aw shartin ko sharadi ne akan wani abu kaman alula sharadi ne akan sallah kaman kaza a ce makruhi abin nan zama a bakin hanya makruhi yin ƙarya haramun yin kaza mustahabi ne misali zuwa masallaci da wuri mustahabi ne misali to me yasa aka ce waɗannan abubuwan komai aka bashi wannan hukuncin maqasid kenan na ɗaiɗaiwan hukunce-hukunce to misali zalika qauluna kamar idan muka ce as-sadaqu fi nikahi maqsuduhu sadaki a aure kowa ya san dole ne ko ba a yin aure la nikaha illa bi sadaqin wa waliyin wa shahidi adlin to sadaki dole ne a aure to me yasa aka ce dole ne ihdasul mawaddati baina az-zawji waz-zawji waz-zawja na daga cikin manufarsa samar da kauna tsakanin miji da mata domin kyauta ta daga sauwan da ke haifar da kauna tsakanin masoya har ma tsakanin ma waɗanda ba masoya ba wal ishadu cewa sai an saka shaidu wa shahidai adlin da aka ce me yasa aka ce dole sai da shaidu idan miji da mata sun yadda suna son junan su da me ba za su yi aure ba kawai yanda suke a jahiliya ba kowa ne yake aure a san da zai daura sai ya kira shaida ba suna kamar wanda suke ganin su isassu ne ma sai dai kawai daga baya a gansu da mata su ce matan su to me yasa aka ce dole sai an yi shaida saboda dai tabbatar da wancan maqsadi din na kiyaye dangantaka shine yace tafbitu aqdatin nikah daf'an litanazu'i wal juhud tabbatar da cewa lalle an daura auren an yi siga wasu sun shaida a gaban su akai domin katange kofa ta jayayya da musu jayayya shine wannan yace kaza wannan yace a wani yace shi miji ne tace ƙarya yake shi ba mijinta bane ko waliyin tace ƙarya yake shi bai san shi bai aurar da ƴansa ba ko kuma a samu juhudi ƙaryata abinda aka samu daga baya a ganta da ciki ta ce wani ne mijina ya ce ƙarya take ni ba mijinta bane idan da su biyu suka yi abinsu za su iya sa za a iya samun wannan kamar yadda na jin kowa zai ba da labarin ana samun haka in zina aka yi ko a ce ta ce wani ne mata ciki ya ce ƙarya take a rasa yadda za a yi saboda babu shaidu akan zina a ɓoye ake wa ma'lumun annal idraka sahiha wal kamila li maqasid ash-shari'a la yakunu illa bil bahthi anha abu ne sananne cewa riska kyakkyawar riska kuma cikakkiya ta gane maqasid ash-shari'a dinnan bai yuwa sai an binciko ake ganowa ba abin da za ka ganshi haka balo balo a cikin littafi ka karanta kawai a bincike ne ake malamai ne suke kallon nasoshi suna fito da su wan nazari ilaiha min khilal hadhihi al-aqsami thalathati kulliha kuma sai an kalle su ta fuskan waɗannan ɓangarori guda uku al'amma الخاصة الجزئية بحيث لا يمكن الحديث عن المقاصد العامة للشريعة من غير إدراك لمقاصدها في كل باب من أبوابها بي يواكي مغانا أكام مقاصد العامة للشريعة باتردى كاي مغانا أكام كافين تكوى نمقصدين كوة مسألة بذبان كنتما ولا يمكن إدراك مقاصد الأبواب ولا المقاصد العامة إلا بفحص المقاصد الجزئية وتتبعها واستخراج دلالاتها المشتركة كما بي يواكا غانا مقاصد نقومي نوانا أبو نعاما لنا سيأني بحس سيأني بنتكي نغانو الجزئية لنا وتتبعها سيأن بي بي ساونتا واستخراج دلالاتها المشتركة أبتدى كما واتو أبونا سكي نتاريا أكي دلالة سكي تاريا أكي كما لا يصح تقرير العلل والمقاصد الجزئية للأحكام في معدل المقاصد العامة كما يدى بزيه كما كاو واتو تبت دليلي منفوبي نسو جزئية دنبا في معدل أكي أنشي دقبر عن المقاصد العامة وانا ذاك جئرون لنكارتك عندما sayyidu mutane shi ta yin bacci saboda abun nan ne science ne zalla ba ka bara go ba a cika san shi ba kuma yawanci yana da wahalar yi da Hausa ne sai a hankali Allah shi kyauta amma dai a tafsir za mu ka dauko wanda can kasa wanda primary ne a cikin karatu a dinga ganewa a kadan 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 don a tafi a miƙe Allah ya sa mu dace sai mu koma inda malam yake cewa shi wannan wato malam Zakariya Gulam Qadir al-Pakistani a cikin littafin shi mai suna min usulul fiqh ala manhaj ahli al-hadith in za a yi tunawa darasin baya ya fara kawo mana maganganun wasu malamai da ya dinga ciratowa waɗanda suka yabo ga malaman hadisi mun ji maganganu daga irin su Khatib al-Baghdadi da irin su Ibn Hibbana da makamantansu za mu tashi da yace وقال السمعاني وتمالا أبو سعد عبد الكريم ابن محمد ابن منصور التميمي كنا وندا أكيدوا الإمام السمعاني يا رسول شكرا تدري بير لشكرا ستين دبل ده الرسول صلى كما شكرا تدري تقص كنا ده سبعين ده تقص الله يغفر تمشي الإمام السيوطي نه يكوننا مجانا توان شمالني على تفشي مسونا صون المنطق صون المنطق التفع الإمام السيوطي السيوطي يكتشوى دقوانش مالم ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق دقسك أبن دزيب قدع مكتشوى مالما حديثي أكن قسكي ياسف أنك كي إنم بنتجيكم يكراتو لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم تذاكر أنت قباكي تيان لتتفنسو المصنفه wanda suka rubuta min awwalihim daga farkon karnin su ko farkon dabakan su ila akhirihim har zuwa na karshen su ku karanta abubuwan da suka rubuta qadimihim wa hadithihim nada da na yanzu ma ikhtilafi buldanihim wa wizanihim tare da sassabawar garuruwar su da kuma yadda suke fuskantar rayuwa wato al'adun su ga su dai ba iri daya ba wasu suna Andalus wasu suna Dimashq wasu suna Maghrib wasu suna Iraqi haka daban-daban kuma zamannin su daban-daban wa taba'udu ma bainahum min ad-diyari da nisan garuruwa tsakankanin su wa sukuni kulli wahidin minhum qatran min al-aqtar da kuma cewa kowannen su ya rayu a wani ƙasa daga cikin ƙasashe wajattahum fi bayani da itikadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahid zaka same su a wajen maganar aqida to suna kan watiratun wahida watira bi ma'ana tariqa wadda abin nan wanda take jikin dutse zaka ce ma watira hanya a jikin dutse ko kuma sukan ce alwatira shine mulazamatu shay dagewa akan abu daya bin tafarki daya idan aka ce mace alwatira suna nufin wato irin kamar da ake ce mata mukaji ba wasu ya ce muzakkara sai ya ce imra'atun watiratu ai mace ce take salba mai taurin hali yasa ko su matan ba gansu kamar maza namiji yana ihunta kuma ta kama kadan gare ta wurga shi waje shi kuma namiji hala ya buya a bayan fulo kaga wannan dan da fada ya kama zaka gane kuranka sai su ce mata watira a takaice dai alwatir shine hanya wadda take guda daya zaka samu mutanen da suka yi rubuce-rubuce daga cikin malaman hadisi na da da na yanzu da na kasar Sham da na kasar Andalus da na kasar Iraki da ma kasar Hijaz da Maghrib da duk inda suke ma wara'an nahari Khurasan zaka ga duk aqida su iri daya duk rubutun da suke zaka ga suna tabbatar da aqida iri daya wannan yana maka akan cewa akan gaskiya suke yayin da su ko sauran tafarki kamar yanzu Ash'ariyya sai ka ga maganganun su ba iri daya bane maganganun Ash'ariyyan da suka shude a zamani kaza sun bambanta da na zamani kaza haka in ka dauki mazahib wanda suke kale akan mazhab sai ka ga Malikiyya ita karanki kanta ba iri daya bace amma aqidar malaman hadisi sai ka tarar gabaki daya iri daya ce wa namqin wahid kuma tana bin tafarki ne guda daya waye jurruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha kuma suna gudana ne wajen aqidar su akan wata hanya kwaya daya la yahiduna anha wanda ba sa karkacewa daga barinta wala yamiluna fiha kuma ba sa karkata ba sa lankwashewa qauluhum fi dhalika wahid wa fi'luhum wahid maganar su akan haka duka kwaya daya ce misali na kaba shi aqida al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus duk inda malaman hadisi suke wani tace aqida su tun daga zamanin tabi'ai har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa aqida tabbatar da uluwin Allah aqida tabbatar da Allah sifofi al-khabariyya maganar Allah da makamantan su aqida su game da ceto game da lahira game da kabari game da kaza game da abin nan din in bid'a sallah game da mu'amalantar fasikai da sauransu duk wani abu da ka sani yana zuwa cikin aqida in ka kanta zafin aqida kwaya daya zai wadatar da kai daga sauran sai dai kawai ya danganta ga irin girman sa ko faɗaɗawar sa ko irin salon malamin amma dai abin da ke cikin content din to daya ne akan kowace gaba an ka dauka daya wannan yana nuni zuwa ga cewa lalle akan tafarki guda suke rayuwa yace qauluhum fi zalika wahid wa fi'luhum wahid zancan su game da haka daya ne kuma aikin su ma daya ne ila an qala wato ya yanke doguwar magana har zuwa inda yake cewa wa kana sababu fi ittifaqi ahli alhadisi annahum akhadhu ad-din min al-kitabi was-sunnah abinda yasa malaman hadisi suka samu wannan haduwa akan tafarki guda daya ba tare da sun yi mitin ba ba tare da sun yi zamani daya da daya ba ba tare da ma wani siyasan da wannan yayi ba zaka ga lokacin koda sun yi zamani daya wani bai san ma dayan yana magana ba amma aka ba aka gwada manzaru sai a gansu sun yi iri daya me yasa yace saboda qur'ani da sunna shine abinda suke dauko bayanan su daga ciki wa tariqatun naqli da kuma salan ciro magana iri daya ne fa awsaquhum fa awrasahum al-ittifaqa sai wannan ya gadar musu da ittifaki saboda kowa zai dauko daga alqur'ani ne qur'anin nan kuma guda daya ne tun wancan zamanin har yanzu babu canji kowa zai dauko daga sunna ne sunnan nan an san ta an san inda yake samun ta an san abin da ke cikin ta tun daga wancan zamanin har yanzu da haka sai wannan ya gadar musu da wato suka samu didituwa da juna wajen dauko bayani wala itilaf suka saje da junan su wa al bid'ati akhadhu ad-din min al ma'qulati wal ara su ko ayyan bid'a suna dauko addini ne daga hankulan su da ra'ayoyin su da a ganin su fa awrasahum iftiraqa wal ikhtilaf sai ga dan musu da sabani da rabuwa da juna misali yanzu ayyan bid'a da ke rayuwa yanzu da wannan rayuwar tamu da muke ciki abinda suke na bid'a da sunan mu dauka tariqat tijaniya ya bambanta da abinda aka yi da sunan bid'a tariqat tijaniya shekara 20 baya in maulidin za a yi kowa irin nashi daban saboda babu wani wuri da aka cirato wannan batu game da addinin maulidi babu inda zaka je ka ciro balanta na a ce ga yadda za a yi ko mun gani da haka kowa zai yi ne abinda son zuciyar shi ya raya mishi abinda yake ganin ya dace haka in ka dauka misali ta fuskar fassara kowa dan bid'a ne shi fasara wani nasi zai fasara shi ne yace haka yake ganin ya dace a fasara shi wanne yace fasarar shi zai fadi fasara a ce mishi to na karanta zai ce a ai abin da ya fahimta ne bai da yancin ya fahimta saboda bai da madogara wajen daukowa to da haka ake gane bambanci tsakanin sunna aqida ta ahlul hadisi da mashrabun su da nasauran duk abin da zaka fasara qur'ani ko sunna wajibi ne ka koma zuwa ga na baya da suka ce ma'ana ba zai yi kawai da ka dauki ayar alqur'ani kai ne zaka fahimci darasin ta da kashin kanka ba a dole ana so a san me ya fassara malamai cikin sahabbai sai ibnu abbas sai ibnu mas'ud da makamantan su me ya fassara daliban su tabi'ai su mujahid su ikrima da ire-iren su me ya fassara malaman farko wanda suka dawwala littafai irin su ibnu jarir al-tabari irin su ibnu abi hatim da makamantan su har a gangaro koda wani malami wanda yake na baya ne idan za a dogara da fasarar shi to sai in ya zama an san cewa tafarkin sa irin na magabata ne kamar ibnu kathirin misali da ire-iren su wanda suka rayu daga baya amma kuma suka bi tafarkin magabata to haka in zaka fasara sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ka dauko tushen fasarar ta daga malamai masana na farko ba zaka fasara ta da yadda kake so ba Allah ya samu dace. Su ko ƴan bid'a ba sa daukar wannan a matsayin ka'ida. Hasali ma kauyanci suke ganin haka. Har za ka ga suna kyarar mutane waɗanda suke bin tafarkin magabata cewa su ƴan kauye ne cewa su ba sa aiki da hankalinsu. Sai dai wai komai suke su koma wa na baya. Har su dinga cewa to in ba ga tsoro ba ku rayi irin rayuwar su mana a kaza. Wani abu wanda aka san mustahili ne. Misali irin gidaje da sutura da abinci kaga musayi ne kan irin na baya kaga wannan izgiri ne domin shi ma a lokacin da yake fadan wannan magana zaka yi bashi lazimi na wannan to me yasa kake kin irin na sauran mutane irin wannan abu ka kirkiro naka mana daban lazimin magana in dai saboda mu muna bin tafarkin magabata to har a abinci ma da sutura me yasa ba za mu dinga sa kwarjalla misali mu dinga yin gidaje na hema ba khiyam irin nasu ko kuma me yasa tunda kana bin tafarkin tunaninka ne me yasa kake saka hula a kai tunaninka bai riya maka ga dinga saka ta a kafa ba yana tunaninka yake riya maka komai daban da na mutane ko mun gane zaka iya lazimta mishi irin wannan lazimawa idan wannan ne amma duk ba hujja bane dama ba magana ce ta ilimi ba almuhim me yake sanya kaga maganganun malaman sunna suna yin iri daya da juna sai ka ji malami bayan ya gama magana sai ya ce daga baya kuma sai na ga wani ya faɗi irinta na gode wa Allah san da ya faɗa bai san wannan yana faɗanta ba amma daga baya sai binciken shi ya kai sai ya ga wani ya faɗi irinta ko kuma sai dalibai daga baya ko masu bincike su sa da maganganun su sai a ga sun yi kama da juna sosai har a yi ta mamaki bayan kuma a tarihi an san ba su taɓa ganin juna ko suka haɗu da juna ba wa qala al-laknawi fi kitabihi imam al-imam al-kalam فيما يتعلق بالقراءه خلف الامام اكوي ابو الحسنات محمد عبد الحي ابن عبد الحليم اللكنوي متومن قصر انديا ني غارن سكن لكنو غاري ني قصر انديا وندا شي wannan malami ne nan kusa ya rasu ne a farkon karnin da ya shude karni na 14 shekara ta 1304 ya rasu Allah ya gafarta mishi kamar shekara 100 kenan da 36 yau da rasuwarsa malami ne na sunna Allah ubangiji ya gafarta mishi yake cewa a cikin zafin nashi mai suna imamul kalam fi ma yata'allaqu bil qira'ati khalfal imam yace wa man nazara bi nazaril insafi duk wanda ya tsaya yayi duba da ido na adalci wa ghasa fi biharil fiqh wal usuli wanda ya kutsa cikin koguna na ilimin fiqhu da usulul fiqhi mutajanniban an al-ittisaf yana mai gujema al-ittisaf shine injustice rashin adalci zalunci duk wanda yake haka ya alamu ilman yaqinan zai sani ilimi na yaqini anna akthara al-masail al-far'iyya cewa da dama daga cikin mas'aloli na fiqhu wal asliyya da mas'aloli na aqida allati ikhtalafa al-ulama fiha wanda malamai suka yi sabani a ciki fa madhhabul muhaddithina fiha aqwa mimma madhahib ghairi duk wata mas'ala da ka dauka a cikin fiqh ko aqida wacce ake da sabani sai ka samu mazhabin malaman hadisi abinda ke cikin shi na hujja yafi na sauran ƙarfi yafi na sauran kusa da gaskiya ka dauki misali yanzu wannan mas'ala ta kalamullahi mas'ala ta al-istiwa mas'ala ta al-qira'atu khalfal imam mas'ala ta at-tasmi' ga sanan duk mas'aloli wanda ake da sabani tsakanin malaman hadisi da sauran bangarorin malamai malaman fiqh malaman ilmul kalam malaman falsafa malaman qira'at malaman kaza waɗannan duk suna yin sabani da malaman hadisi kai hatta ana hawo aka samu sabani tsakanin su kansu malaman nahwu da malaman hadisi sai ga malaman hadisi sun doke su saboda su zasu dauko wata kaida su ce manzo Allah ne ya faɗa tunda haka ya faɗa to ya halasa haka su suke suna da ƙarfin hujja jama'a ƙarfin hujjar su ya kai ya kawo saboda abin nan wahayi shine madogaro su yace to zaka tarar mazhabin malaman hadisi sai kaga yafi ƙarfi wa inni kullama asiru fi shi'ab al-ikhtilaf yace duk sanda na ci gaba da tafiya a cikin wato lungun sabani ajidu qawlal muhaddithina fihi qariban min al-insaf falillahi darru sai na tarar maganan malaman hadisi ta fita sauran kusa da adalci yace alherin Allah ya kai gare su kaifa la wa hum warasatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haqqan wa abwabu shar'ihi sidqan wa nuwabu shar'ihi sidqan yace ya bai ma kace ba haka bane bayan ko su ne masu gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya kuma su ne nuwabu shar'ihi su ne wakilai su ne representative na shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sidqan bisa gaskiya koda wani yayi da'awar haka zaka tarar shi na shi da'awa ce ariya anil haqq intaha maganan abul hasanat al-laknawi ta kare wa qala shaykh al-islam ibn taymiya kama fi majmu' al-fatawa ibn taymiya a cikin majmu' al-fatawa yake cewa muwafaqatu ahmad al-shafi'i wa ishaqa aktharu min muwafaqatihi li ghayrihima imam al-shafi'i dacewar da fatawarsa ta yi da ishaq ibn ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rawiya wadanda su wadannan malaman fiqh ne na hadisi zaka iya cewa shi kuma shafi'i malamin su waɗannan malaman hadisi ne na fiqh wato su fuqaha'ul muhaddithina ne shi kuma shafi'i shi kuma wato abin nan ne muhaddithul fuqaha ko mun gani shi a cikin malaman fiqh yake amma mai karkata zuwa ga hadisi zaka shi muhaddithul fuqaha'i su kuma waɗannan su kuma malaman hadisi ne masu karkata zuwa ga fiqh daga su kuma fuqaha'ul muhaddithin akwai malaman hadisi waɗanda su sun fi kama da kawai kamar kace annaqala waɗanda su aikin su kawai shine kiyaye sunna din su kamar wasu buhunhuna ne na kiyaye sunna daga suna da karancin maganganu a fiqh ba wai dan ba su da fiqh ba dan ba shine shagaltuwar su ba kamar irin su Abu Zur'a su Abu Hatim ar-Razi kamar da Ibnu al-Qayyim yake faɗa a cikin Wabil Sayyib kaga waɗannan mutanen ba su cika damuwa da fiqhun da ke cikin hadisi yadda da suka damu da kiyaye isnadi da matani da bayani akan illa ba to waɗannan zaka iya cewa muhaddisun ne su aqiha zallan malaman hadisi akwai kuma fuqaha'ul muhaddisi waɗanda bayan kiyaye shari'ar ta fuskar kiyaye nassoshin isnadin sun haddace kuma sun damu sosai da fiqhu irin Imam al-Bukhari irin shi Ahmad ibn Hanbal irin Abu Dawud da haka za ga littafan su suna gina su akan fiqh ba su cika gina su akan kawai masanidu bane ko mun gane to akwai kuma malaman fiqh wanda su kuma fiqh zalla zalla irin su Abu Hanifa ba su cika damuwa da hadisi ba da haka hadisan su dai daiwa ne wanda ma suka zuwa ne suka samu kansu ma cikin rauni a hadisance saboda ba su ba hadisi muhimmanci ba to waɗannan su ne ɗan fiqhu zalla kamar yadda ake da waɗannan ɗan haddace hadisi zalla ko mun gane a cikin malaman fiqhu kuma akwai wanda suke muhaddithul fuqaha malaman malaman fiqhu amma masu ba da muhimmanci ga hadisi wanda su kuma suna ɗaure fiqhun su da hadisi ko da yaushe ku shafi irin waɗannan ne sai ga waɗancan da suka karkato daga gidan fiqhu da waɗanda suka karkato daga gidan hadisi suka haɗu da juna sai ga sun fi kowaɗannan malamai zama alfanu ga al'umma ko mun gane on the practical ground kowanne da amfanin sa, amma waɗanda za a fi cin moriyar su to waɗannan su ne. Da haka za ku yadda ni cewa kaman wannan ya ba su dama suka fi shahara fiye da sauran. Duk sanda yake magana malaman hadisi da fiqh za a fi ambaton a malaman hadisi za a fara ambaton Bukhari kafin ambaci Abu Zur'a. Tare cewa sa'an shi ne labakan su daya ko bai gaza shi a hadda ba. Amma saboda aikin da yayi na fitar da fiqh doriya ne akan aikin tsantsar haddacewa. Ko mun gani su kuma ce masu fiqh su Abu Hanifa maganganun su ba su kai kima irin magana Shafi'i ba. Saboda Shafi'i kuma ana ganin duk sanda yayi magana ana da natsuwa akan cewa yana yin ta ne da goyen bayan hadisi. Su kuma wancan sai an kokari alalibo ko a samu hadisi ya goyi bayan su saboda a tunani ana tunanin suna yi ne da ra'ayi. Da haka ake ce musu ma ƴan faɗin magana da ka ashabur ra'ayi. To da haka sai kaga maganganun Imam Shafi'i suna yawan dacewa da maganganun Imam Ahmad ibn Hanbal da Isa qadar rawiya da suka hadu ma a rayuwa sai suka zama abokai ba suka iya fahimtar junan su. Shafi'i yana cewa ku dinga ba mu hadisai ku ka fi mu sanin su. Su kuma musu tambaya akan fiqh sai su ce a tambayi Shafi'i saboda shi kuma yafi su duk a wajen a kokarin wannan fahimtar. Da haka sai shi ne yake ce mana to ana samun fahimtar juna tsakankanin su fiye da fahimtar juna da suke samu tsakankanin su da sauran. Domin a daidai wannan lokacin kuma su malikawa musamman har addu'a suke suna cewa Allah ubangiji ya sa Shafi'i ya mutu saboda ilimin maliku ya tabbata. Tare cewa maliku daga cikin fuqahul muhaddisin ne ko kuma kace maliku zaka iya cewa shi 50-50 ne ta ko ina daidai wani da yake in aunawa za a yi a cikin fiqh da cikin hadisi. Amma saboda Shafi'i ya zo Allah ya bashi daukaka yana kuma saba wa maliku a wasu masaloli sai aka samu wasu manyan malikawa a sujuda suke addu'a suna cewa ya Allah ka kashe Shafi'i, Allah ka sa Shafi'i ya mutu saboda ilimin maliku ya saura. A yayin da su ko mazhabin Abu Hanifa ma hatsi ne mai suke akwai wanda suke bacci suke cewa batacce ne. To amma sai da tsakanin shi da su Ahmad dan Hanbali akwai fahimtar juna. Wa usuluhu bi usulihima ashbahu min hadhi usuli ghairihima. Ka'idojin da Shafi'i ya kafa na usul dinsa a cikin littafin shi irin su risala da al'um sun yi kama da tafarkin da Ahmad dan Hanbali yake bi shi ne Isaka dan Rawiya. Wa kana yusni alaihima wa yu'azzimuhuma. Shafi'i koda yaushe yana yaba musu yana girmama su har bayan ya bar garin Baghdad da inda ya samu labarin wasu sun zo yakan je bincike su ina labarin ƴan uwana su wane wanda suke Baghdadza yakan aika musu da sako na gaisuwa da girmamawa. Wa yurajjihu usula madhhabihima ala man laysat usulu madhahibihi ka usuli madhahibihima. Yana kuma rinjayar da tafarkin mazhabin su akan na sauran waɗanda ba irin nasu ba. Wa madhhabu fi usuli fuqaha'il hadisi asahhu min usuli ghairi. Mazhabin shi Shafi'i a cikin mazhabin usul na fuqaha'ul hadith kaji magana ko fuqaha'ul hadith malaman fiqh wanda suke aiki da hadisi to asahhu min usuli ghairi yafi na sauran. Wa Shafi'i wa Ishaq huma indahu min ajalli fuqaha'il hadith fi asrihima. A wurin shi da malam Ahmad dan Hanbali da Ishaq dan Rawiya yana ganin su wanda suka fi kowa zama malaman fiqh na hadisi a zamanin su. Inta wa qala fi kitab ilm al hadith. Na'am. Ban gane ba. Okay, sai na burce ni sai haka ne jazakum Allah khairan. Wafaqatu Ahmad li Shafi'i wa Ishaq. Dacewar da Imam Ahmad yake yi da Shafi'i da Ishaq akthar min muwafaqatihi li ghairihima. Yes, sai na canza zancen ko jazakallahu khairan. Wato dubin sai yana kuma ne akan Ahmad dan Hanbali yana dacewa da sauran ba wai Shafi'i yana dacewa da sauran biyu ba amma dai duk bayanin da muka yi insha Allah yana kan layi. Da aka yi cewa Shafi'i wa Ishaq huma indahu da Shafi'i da Ishaq agun Ahmad dan Hanbali kenan ko min ajalli fuqaha'il hadisi fi asrihima. Sa daga cikin wato mafiya darajar malaman hadisi a zamanin su. To sai zama kenan yana nufin tunda kaga ai Isa qadar Rawiya shi ma yana da mazhabin fiqh a wancan zamanin. Haka Imam Shafi'i yana da mazhabin fiqh. Amma Ahmad dan Hanbali ana kallon shi a matsayin malamin hadisi ne. Domin shi mazhabinsa ba shi ya gina shi ba sai daga baya ne wasu suka gina mazhabin shi ana kallon shi a matsayin malamin hadisi ne domin ya ma hana a rubuta fiqhun sa ko to dan haka sai ya zama amma maganganun shi suna dacewa da nasu maganganun shi suna yin iri ɗaya da nasu har ma suka zama abokan juna suna wa juna fatan alheri jazakallahu khairan la misalan nan sai har ila yau al-imam shaykhul islam ibn taymiya yake cewa ba'du a'immati ahlil kalam takallamu fi ahlil hadith wa dhammuhum bi qillatil fahm wasu daga cikin limamai na ilmul kalami suna yin maganganu na suka ga malaman hadisi wa dhammuhum bi qillatil fahm suna zargin malaman hadisi da karancin fahimta wa annahum la yafhamuna ma'anil hadith suna cewa ma ai malaman hadisi ba sa fahimtar abin da hadisi ke nufi har yanzu akwai waɗanda suke burbushin mu'tazilawa irin maganganun su ne waɗannan wala yumayyizuna baina sahihi min da'ifi ba sa tantance tsakankanin sahihi da da'ifin hadisi wa yaftakhiruna alaihim bihidqihim wa diqqati fahmihim su waɗannan malaman suna yin alfahari ga malaman hadisi cewa su suna da zurfin fahimta su suna da ainihin wato dukka wajen fahimta suna da keke da keke wajen fahimta irin magagan da zaka dinga gani a cikin littafin irin mutane irin su Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin suna tuhuma malaman hadisi cewa su ba su da zurfin fahimta da ire-iren waɗannan malaman Allah ya gafarta musu wala raiba anna hadha mawjudun fi ba'dihim ibn taymiya yace gaskiya ne babu kokonto akan cewa ana iya samu wasu daga cikin malaman hadisi wanda ba su da zurfin fahimta din ana iya samu ya tajjuna bi ahadith mawdu'a fi masailil furu'i wal usul wadannan malaman hadisi suna yin hujja da hadisai na ƙarya a mas'aloli na ainihin wato furu'a na fiqhu wal usul ko aqida wa atharin mufta'ila da kuma athar wato burbushi wanda aka samu daga sahabbai da tabi'ai wanda suke na ƙirƙirarru ne mufta'ala wanda aka kera su wa hikayatin ghayra sahiha da ghayri sahiha da labarai marasa inganci wa yadhkuruna anna alqur'ana wal haditha ma la yafhamuna wa yadhkuruna min alqur'ani wal hadithi ma la yafhamuna ma'ana sa ambaci ayi qur'ani ko hadisi abinda ba sa gane me yake nufi walakinnahum yace sai dai su malaman hadisi a sani bin nisbati ila ghayrihim fi dhalika idan ka kwatanta su da sauran al'ummomi ta wannan fuska ta fuskar samun karancin fahimta a cikin su kal muslimina kaman musulmai ne bin nisbati ila baqiyati ahlil milal in ka kwatanta su da sauran al'ummomi fa kullu sharrin fi badil muslimina fa huwa fi ghairihim akthar zaka yi samun wata barna a cikin musulmai ba zaka yi kare da cewa a cikin musulmai akwai masu shan giya akwai masu ƙarya akwai masu cin haram akwai masu zina akwai masu wasa da sallah gaskiya ne dai akwai wannan a cikin musulmai amma samun waɗannan bai nufin shikenan duk musulmai sun lalace sannan kuma ka tsallaka wajen musulunci zaka samu yaɗuwar wannan barnar ta ninninka yaɗuwar musulmai yaɗuwar ta cikin musulmai to haka a cikin malaman hadisi babu mamaki da an samu wani mai karancin fahimta a cikin su amma ka tsallaka wajen malaman hadisi sai ka samu kuma wannan karancin fahimta ya ƙaru fiye da na cikin malaman hadisi a yawansa da irin matakinsa yace wa kullu khairin yakunu fi ghairihim fa huwa fihim a'zam duk wani alheri da za a samu a cikin wata al'umma to zaka samu yafi yawa a cikin musulmai haka duk wani alheri da zaka samu a cikin wata dabaka ta malamai zaka samu wannan alherin yafi yawa a cikin malaman hadisi wa hadha wa hakaza alul hadisi bin nisbati ila ghairihim haka malaman hadisi suke in ka danganta su da wasu su intaha wannan magana ta kare ya sake cewa wa qala shaykhul islam aidan kama fi majmu'il fatawa ibn taymiya ya fada a cikin mujalladi na hudu majmu'ul fatawa yace min al ma'lumi anna kulla man kana bi kalamil matbu'i wa ahwalihi wa bawatin umurihi wa zawahiriha a'lamu wa huwa bidhalika aqwam kana ahqqa bil ikhtisas bi yace abu ne sananne cewa duk wanda ya zama akwai wani mutum da yake bi sai zama kuma yafi kowa bi kalamil matbu'i wa ahwalihi wa batinihi wa umurihi zawahira wa a'lamu huwa bidhalika aqwam wanda yake sanin halaye da sirrori da al'amura na fili da na koyi wanda suka shafi abin da yake bi to zaka ga yafi kowa tsayuwa akai wato su malaman hadisi da su da sauran al'umma duka suna da'awar bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ko zai ce annabi yake bi babu wanda yake fitowa ƙara da ce shi baya bin annabi sallallahu alaihi wasallam hatta yan shi a ce suke su ahlus sunna to amma su malaman hadisi a kebance sai zama su suna da kwakudu ba wajen bibiyar ne annabin yake ciki yayin da sauran mutane ko sai su faɗi cewa annabi suke bi sallallahu alaihi wasallam amma aikace ba su damu da su san me yayi ba ba su damu da su aikata irin nashi ba amma su malaman hadisi a kebance sun damu komai din sai sun nemi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga sun fi kowa kenan za su zama anna kullaman kana wanda duk ya kasance bi kalamil matbu'i da zancan wanda ake bi wa ahwalihi da halayen yanayinsa wa bawatin umurihi da sirrorin rayuwarsa wa zawahiriha da mabayyanansu a alam sun fi kowa sanin waɗannan wa huwa bidhalika aqwa sai da sun fi kowa dakewa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana ahqqa bil ikhtisasi bi sun fi kowa cancantan a kebance su a ce musu su tawagan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wala raiba anna ahlal hadisi ce to kuma babu kokonto akan cewa malaman hadisi a alamul ummati wa akhassuha bi ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa cikin al'umma sani da kebanta da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilmu khassati da kuma ilimin waɗanda suke na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mithlu kaman al-khulafa'ur rashidin wa sa'ir al-ashara kaman al-khulafa'u guda hudu Abubakar Umar Uthman Ali da sauran waɗannan cikon goma din nan Sa'ad da Sa'id da Talatu da Ubaida da Abdurrahman da Sa'd wa mislu Abi Ubay ibn Ka'ab da kuma irin malam Ubay dan Ka'ab babban malami cikin masana Qur'ani cikin sahabbai wa Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adh ibn Jabal wa Abdullah ibn Salam wa Salman al-Farisi wa Abi Darda'i wa Ubadah ibn Samit wa Abi Dharr al-Ghifari wa Ammar ibn Yasir wa Hudhayfah ibn al-Yaman wa misl Sa'd ibn Mu'adh wa Sa'd ibn Ubadah wa Salim Mawla Abi Hudhayfah duk waɗannan kaga sune khassatu na kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su da ire-iren su ko wa ghayru ha'ula da wasu waɗannan mimman kana akhassu bin nasi bi rasul wanda suka zama sun fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da sauran mutane malaman hadisi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ciki da bai sun san rayuwarsa sun san tarihin shi suna karanta al'amuran sa hadisan shi fadar sa aikin sa siffar sa duk san duk inda suka shiga suka fita akan wannan suke rayuwa akan shi suke mutuwa akan suke kwana akan suke tashi to haka kuma waɗannan mutanen waɗanda wani ma misali zaka samu yanzu wani malami ne a wani fanni za a ambaci wani daga cikin sabbin masan shi ba din da aka wuce goman nan wataƙila bai san wasu ba ko kuma ko da ya san su sunan su kawai ya sani bai san waɗanne iri bane su me ilimin su me darajar su me falalar su a ina suka rayu a ina suka rasu su waye ɗaliban su su waye malaman su duk bai sani ba amma su malaman hadisi duka sun san wannan sun san waɗannan abubuwa to zaka ga sai suka fi saura cancanta da su gudanar da al'amuran da ya shafi sanin al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su daga sun san su waɗannan dinnan duk inda aka ambace su idan dai inda ake harka hadisi ne to an san su kowa an san wani irin aiki yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin martaba yake da ita meye falalarsa yaushe ya musulunta suwaye zuriyarsa a ina ya rayu bayan musulunci wani jihadi da wani jihadi yaje waɗannan hadisai ne aka rawaito daga gare shi suwaye suka rawaito hadisan waɗannan fatawoyi ya bayar a cikin sahabbai shi akan me ya kware da me aka san shi duk sun san wannan suna tattara sun tattara shi a cikin littafin su suna karantar da shi suna yada shi don haka sai ya zama wa a'lamuhum bi bawatir umurihi wa atba'uhum li zalika sai ya zama sun fi kowa sanin sirrorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun fi kowa bin wannan tafarkin domin sauran mutane koda sun ce suna bi tunda ba sani ba za a yi su bi don haka lazumin bin tafarkin sunna shine karanta sunna ko anan ƙasa sanda ake yin izala izala ta gaskiya da zarar mutum ya shiga izala next thing sai makaranta dole ne dauki littafin shi ta makaranta don izala ba ta yiwuwa babu ilimi domin bin sunna ne to haka kuma har yanzu dole an je makaranta kuma za a karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin sa da yaƙoƙin sa da auratayyar sa da cinikin shi da hukuncin sa da alƙalancin sa komai da ya shafa malaman hadisi hatta kamannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce da suka yi bayani akan sa, irin gashin sa, irin tafiyar sa, irin tsawon hancin sa, kalar fatar jikin sa, irin mushirin sa, komai da ka sani. Babu adda wani mutum da ake da record irin haka akan shi, babu. To kaga waɗannan su suka fi cancanta da su zama jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gaskiya, don su ba kawai cika baki suke cewa mu na manzon Allah bane, irin yanda misali ɗan dariƙa suke irin wannan cika bakin, su su ne jama'ar manzon Allah, su ne masoya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba ruwansu ba su san ilimin abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda yake cika baki yana cikawa ne kawai, amma su malaman hadisi yanzu su a aikace ne aka ga wannan kusancin nasu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wa qala fi naqdil mantiq, ibn Taymiyyah ya ƙara faɗa a cikin littafin naqdul mantiq, yake cewa innaka tajidu ahlal kalami akthara an-nasi intiqalan min al-qawli ila qawli, zaka samu ɗan ilmul kalam sun fi kowa su faɗi magana yau, gobe su tashi su batta jibi su koma waccan. Wa jazman bil qawli fi mawdhi'in, su yanke magana yanki a wannan wurin. Wa jazman bi naqidihi, sannan kuma su faɗi akasinta. Wa takfiri qa'ilihi, ko su kafarta ma mai faɗin waccan fi mawdhi'in akhar, a wani waje. Zaka ga suna da yawan tufka da warwara. Wa hadha dalilun ala adami yaqini, wannan dalili ne akan rashin yaqini, rashin tantance gaskiya. Wa amma ahlus sunnati wal hadithi fama ya'lamu ahadun fama yu'lamu ahadun min ulama'ihim wala salihu ammatihim raja'a qattu an qawlihi wa atiqadihi, yace amma su malaman hadisi ba a san wani limamin hadisi ko wani salihi daga cikin gamagarin malaman hadisi da dai wanda ya bar aqida malaman hadisi ya koma wata aqida daban ba, sai dai dama can kamar da malal albani na mai kifar Allah ya gafarta mai, kaji mutum ya ce wai shi ahlus sunna ne amma ya gane shi a ce gaskiya ya tuba, ce ba ahlus sunna bane wannan, kawai dai dan gargajiya ne, wataƙila dan ɗariƙa ne, ko kuma kawai gamagari ne, shi dai kawai musulmi ne daga baya, kuma ko kuma an haife shi cikin musulmi ahlus sunna amma bai san me sunna ba, amma babu wanda ya taɓa sanin cewa da gaske a Allah ɗaya ne, kuma Allah maɗaukaki ne, kuma Allah yana da al'arshi, Allah yana da wuta da aljanna, Allah shi kaɗai ake bautawa, annabawa gaskiya ne, mala'iku gaskiya ne, da abin da ka sani a cikin aqidar salaf, sai kuma ya dawo ya canza wannan. Bayan ya san wannan abin a ilmanci, ya dawo ya canza, ya ce yanzu ya koma Allah yana ko'ina, ko komai Allah ne, ko kuma babu ma wuta babu aljanna, duka ne ƙauna kawai ta sa ake bauta, da irin wannan maganganun da zaka ji na shirme, bai da za a iya dawo ya koma wannan, ba za ka taɓa ganin mutum da haka. Ko da ya lalace, lalace shi ba ta wuce kawai ya zama murji, ya zama mai sassauci, amma ba zai dawo ya imani da wancan ƙarya ba. Ko mun gane sai dai inda ma can ba a ilmance san wannan abu ba. Ibnu Taymiyyah ya ce ba a taɓa samun wannan a aikace ba. Wa hadhihi halul anbiya'i, yace wa in imtahinu bi anwa'il mihani wa futuni bi anwa'il fitan, ko da an jarabce su jarabawa da jar da fitintunu iri daban-daban, kamar yadda ya faru da sahabbai waɗanda ana yayyanka su ma suna ahadu, kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari da ga Abu Yusuf al-Khawlani, wanda sai da kafirai azzalimai suka kama shi suka jefa shi a wuta, mun karanta nan a cikin al-Ibar, Allah ya sa wuta ta mai sanyi shi ma bata kona shi. Ga wancan wanda abin da suka taba kama shi a wani yaki, ina jin ba na manta ba, a zamanin Sayyidina Uthman ne wasu rumawa suka kama shi, wanda daga cikin sahabbai sunan shi ya bace, sai da kansu suka ce kai wannan a sake shi kawai, wannan ba za a iya mishi wani abu da ake so ba, saboda an mai iya azabar duniyar nan, sun kasa samun wani bayani da suke nema a gurin shi. Sayyidina Umar ne da karke suka ce wai a ina kuke samun irin wannan taurin ran, wa ina kuke samun wannan taurin ran, yace saboda imani ne ya riga ya shiga cikin zuciyarmu, ko mun san abin da ke lahira ya fi abin da ke duniya. Akwai sanda masana cikin mushi azaba, za ana kona shi da wuta sai ga yana kuka, har sai aka ce to ana ganin ya karaya, a mai da shi yayi bayani, da aka mai da shi ce ai ba karaya bane, kukan da yake ya so a ce duk jikin shi kowace gaba rai ne, a ce duk sanda aka kona shi wani rai ne yake mutuwa, saboda ya samu ɗaukaka da daraja. To anan ne ma shi sarkin kafiran shi raƙa da ya ce kai ku kyale wannan la naflahu ma'ahu, ba za mu ci ba game da shi ba. Yace to amma ina so ka mun wani abu, ka sumbanci hannuna, ji shi sarkin shine cewa sarkin in ka yadda zaka saki dukkan fursunonin musulmai da ka kama zan maka wannan yace to ya yadda yasa ibsun bincanin shi kuma ya sake shi da ya dawo sai da Umar ya bashi kamar yadda yake musujjuji a bashi sabon mukami wato a mai promotion kenan ko a ƙara mishi wani jan tuntuwa ga ko wata tsuntsuwa saboda yadda ya nuna jajirce haka sabai su haka mutanen kirki su ji irin wahalar da Ahmad dan Hanbali ya sha akan mas'alatu khalqil Qur'an amma bi abin nan bi canza ba ba sa canza magana wai dan wahala ko kunci ko talauci ko yunwa ko azabtarwa ko kuma dan an ba su kuɗi duk malamin da aka ji an ce an ba shi kuɗi ya canza magana ba malamin hadisi bane tayi dai kawai malami ne dan caji kuma malami ne wanda ya shiga cikin karabkan malaman hadisi amma malaman hadisi ba su da farashin da za a siye shi ba su da shi malamai na sunna ba su da farashin da za a siye su a ce wai ai shikenan sun zama kawai sai abin da aka gada masa ke sai abin da ake so suke fada muna maganar malamai ne jama'a na zamun nan malamai na gaske karka dinga tunanin wani dan magyazo da kake rawaya da shi wadannan yanzu babu malamai a yanzu tun zamanin ibnu abin nan malam zahabi ya fada mana anan yake cewa in ana maganar malaman hadisi yace ya waye gari baya ganin su illa fi kabarin aw ala safhati kitabin yace sai dai annaba ka kabari a ce kabarin malam wane ne nan ko kuma ka ga sunan shi da labarin shi a cikin littafi amma ido da ido yace an dena ganin su ai to ina kuma ga yanzu da haka dan ka ji wannan magana da muke ba muna yi akan mutanen yanzu bane mutanen yanzu wani zai iya cewa Allah uku ne ma daga baya zai tuba indai akan kudi ne yes mutane za su iya wannan ma zai ba kanshi fatawa cewa ai akwai da za'a yi kuma daga baya ci gaba da haddasana din shi ba abin da dame shi indai zai samu daloli shikenan Allah ka tsare mu yace amma malaman hadisi ba a taba samun su da wannan ba wa hadhihi halul anbiya wannan ita ce halin annabawa annabawan Allah irin azabar da suka sha da kuncin da suka samu kansu a ci game da kafirin zamanin su irin su annabi Musa sun sha wahala irin su annabi Isa amma yi kokarin kashe shi annabi Zakariya da Yahaya amma kashe su annabi wani an kore shi annabi wani irin annabi Nuhu ji irin bala'in da ya sha shekara 1050 babu irin wahalar duniya da bai sha ba har sai ta kaiwa yayi addu'a Allah ya halaka da duniya gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa akwai addu'a kowanne annabi na da addu'a kasidin kwaya daya wanda yace shi ya katange ta shi ya tsare ta sai a lahira zai amfani da ita wajen neman ceto ma al'umma sa Allah ya sa mu ciki to annabi Nuhu saboda bala'in mutanen shi sai da musu wannan addu'a kuma yace ma rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina diyar Allah karka bar kowa ka halaka su gaba daya saboda bala'in da fuskanta annabi to amma wannan mai taba sa ya canza wa'azin shi kamar yadda manzo Allah sai sai yake ba da labari cewa mutanen zamanin da za a samu mutum a dinga tsaga kanshi da zartu tun daga tsakiyar kai har sai an dire ta tsakankanin cinyoyin shi amma ba zai ce ya kafarta ba wannan shine tafarkin malamai na gaskiya mutanen kwarai wa atba'uhum minal mutaqaddimina da kuma tafarkin mabiya tafarkin annabawa daga cikin malaman farko sahabbai din nan da tabi'ai da na bayan su wa kasalafi hadhihi al-umma was-sahabati wat-tabi'in kamar yadda halin annabawan can yake da mabiyan su na can to kuma haka halin magabata na farko suke na wannan al-umma da tabi'ai tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye da aka tambaye Abu Sufyan da wancan ya tambaye shi sarkin Uruma wadannan ko Hiraqal me yace mishi yace shin suna yarda yace ba sa yarda ba sa yarda dan suka shiga musunci sun shiga kenan ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu waɗanda suka yarda su ne irin wanda dama ba su tsare da shiga ba ba sa cikin muhajiruna wal ansar su waɗannan ba su yarda ba ba a samu yarda tsakankanin su ba babu wani kwaya daya cikin muhajiruna wal ansar da yarda ba ka da labari sahihi akan wannan amma mutanen kauyuka da muallafatu qulubuhum da wanda suka shiga an kurhin to dama bai riga ya zauna a zuciyarsu ba qalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kun dai musulunta ko amma ba ku imani ba dan bai riga lam yaqar fi qararki to dan haka su ne suka ce ba za su bada zakka ba suka ce tunda Muhammadu ya mutu shikenan addinin ya kare da ire-iren wannan maganganun amma malaman farko daga cikin sahabbai muhajirin da ansar babu ridda a cikin su haka to wanda suka bi sawun su daga cikin tabi'ai daliban su kenan wa ghairihi min al-a'imma da na bayan su cikin limamai wa man sabara min ahli al-ahwa'i ala qawlihi fadhaka lima fihi min alhaq. Idan kaga wani dan bid'a yayi tirjiya ya jure akan magana sa ta bid'a, to zaka ga maganar da ya jure din sashen gaskiya ne dake cikin maganar shi, domin babu wata firka ta bid'a sai ya zama akwai wani abin nan kamiya, wani percentage na gaskiya a ciki wanda aka gina barna akai. Idla budda fi kulli bid'atin alaiha ta'ifatun kabiratun minan nasi an yakuna fiha min alhaqqi alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaji magana yace babu wata kungiya ta bid'a sai ya zama akwai wani bangare na gaskiya da suke akai, wanda wannan bangaren na gaskiya ya dace da asalin sunna, wa yuwafiqu alaihi ahlus sunnati wal hadis ma yujibu qabulaha, wanda ya dace da malaman sunna da malaman hadisi a daidai iya wannan wajen. In ka dauki ɗan shi'a misali, kaurar ahlul baiti gaskiya ce. In ka dauki ɗan dariqa, wato abin nan tarbiyyar zuciya, ai gaskiya ne. Salati gaskiya ne. La ilaha illallah gaskiya ce. In ka dauki abin nan ash'ariya, tanzihu na Allah subhanahu wataala, tsarkake Allah gaskiya ne. Duk wannan a dunkule gaskiya ce. To zaka ga suna juriya ne da wannan bangaren na gaskiya. Amma idan suna kan tsabaragin ƙarya, to ba za su iya jura komai ba. Haka yanzu misali, ko ƴan boko haram ɗin nan, juriyar da suke nita akan abin da suke kira da suna jihadi ɗin nan, suna jurewa ne saboda wannan gaskiya da ke ciki na umumin cewa jihadi gaskiya ne, ba wai yadda suke tsara shi. Haka za ka ga su zo yi magana, wannan suke faɗa. Wannan nasoshin da mu ma muke ja game da cewa jihadi gaskiya ne falala kaza, su ma shi suke ja. Wannan bangaren na gaskiya shine ke rike musu muradinsu. Kuma gani yace idil batilul mahad la yuqbalu bihalin, domin barna zariyar barna ba a karbanta, babu wanda yake karban barna zalla bihalin, ba yadda za a karbe ta. Duk wanda zai kawo mutane barna zalla ba za su karba ba. Ina misalin wannan, alal misali shine mutum ya zo da wani abu wanda kwata-kwata bai da alaka da musulunci, ko ta kusa ko ta ƙarshe, yace kuma addini ne, kuma kaga wannan abin ya tabbata, bai taba tabbatuwa ba, dan babu yadda za a karba. Misali, wani zai ce daga yau abinda zamu dinga yi shine kullum zamu dinga fitowa tsirara, muna yawo tsirara. In ma wani zo da riga cikin masallacin su, zasu kama rigar su cire ta su kona. Ba wanda zai karba wannan magana addini, domin batili ne karara, dan ba zai kawo wani, ba zai iya kawo wata shubha da zai kafa mu wannan abu hujja ba. Amma misali da kalli ko ɗan Qur'ani yuna, saboda Qur'ani suke karantawa, sai wani ce a gaskiya ne, domin shi Qur'ani gaskiya ne. Dole sai an samu wani element ko ɗan yayyane na bangaren gaskiya da mutum ya dogara da ita, sai ya gina barnarsa a kai. To wannan bangaren na gaskiya shi ke iya ba shi damar ya tabbata akan barnarsa. Jibin timiya wa bil jumla fa thabatu wal istiqraru fi ahli al hadis was sunna ad'afu ad'afi ma huwa inda ahli al kalam wal falsafa intaha. Yace a takeice abinda nake cewa shine iya juriya da iya tabbata akan gaskiya a cikin ahli sunna da ahli hadis, to yana da zurfi kware da gaske fiye da yadda yake a gun ainihin wato sauran mutane masu aiki da ilmul kalam da falsafa. Ina ganin bari mu saurara anan ko, saboda kai abin ya tsawo ya fara zuba ta baya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.